الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلم فرنسيا وأنا نتاع العربة وأنا كوما وطن سفر بجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مكة ومدينة shekara 1444 a kalandar da tsara kuma kamar 7 ga watan 9/2022 kamar da aka saba a ranarun wannan na Laraba muna karatu wannan littafi mai albarka na tafsirin maudu bi ahkamin maudu da babban malami Ibn Qayyim al-Jauziyya Allah mu kusa sarki ya masa rahama wannan kuma shine darasi mana 93 muna cikin babban babi wanda shine na ƙarshe babi na 17 inda yake tattaunawa kan matakan da ɗan adam ke bi tun daga zaman shi dubon maniyyi a ciki har zuwa rayuwar shi a gaban Allah da karɓar sakamakon abin da ya dace da shi ko kyakkyawa da wucewa da aljanna ko mummuna da shiga wuta ba kan waɗannan matakan yake muna cikin wani fasali da ya kulla inda ya ɗauko daga kuma ba'da al-ashr ila sittil bulugh lokacin da yaro ya kai shekaru 10 daga nan ya taho ya taho har ya zo shekarun balaga a ƙarƙashin wancan fasalin ne ya ce akwai waɗansu ababe guda biyu da ake la'akari da su a shari'a dangane da balagar yaro na farko ya ce al-ihtila mafarki shine bayanan shi suka gabata na biyu kuma al-imbat tsurowar gashin mara wanda a kai shi za mu tashi inda ya kulla mai fasali ko kuma sabon taki ya ce wa amma faslun wa amma al-imbat amma tsurowar gashin mara ko na hammata wa huwa nabatu sha'ar al-khashini shine tsurowar gashi mai kaushi lokacin da aka yi yaro gashin da ke tsurowa shi za ku gan shi mai kaushi ne sai ta gashin kan shi ba za ka ji kamar ya goye maka ko ya yanke ka a hannu ba za ka ji shi tukus-tukus mai daɗin taɓawa to akwai yanayin da wannan gashin zai kau rayuwa ta kai wani mataki kenan sai wani gashi mai kaushi ya fito to amma kamar amara ko a amata dama gashin ba zai tsuro ba in ma har ya tsuro akan samu ɗaya bayan ɗaya haka to za ka ga gashi ne layyin mai taushi to ba la'akari da wannan wajen kasancewar yaro ya balaga ko kuma wani hukunci ne kama da haka sai ce amma idan aka ce in ba lokacin da ake maganar balagar yaro fa huwa nabatu ash-sha'ar al-khashini hawla qubuli sahihi wal bayt shine tsurowar wani gashi mai kaushi mai tauri hawla qubuli sahihi a gaban yaro namiji ko mace wala atibara bil zagabi zai shi wancan gashin da kan tsuro kafin wannan mai kaushi in ba an same shi ga wasu kamar da ake samu shi ga wasu shi da kike maki azzagab ko da a cikin tsuntsaye haka kamar kaji in ka zo aka yanka kaza in ka fige wannan sauran gashin za ka ga wasu yan kanana wanda su ma suna da bukatar ka fige su in ba ka ba za ka ci naman da gashi wancan yan kananan da su kan da jikin kamar kaza din masu taushi suna kike musu azzagab wanda yake ba a la'akari da wannan kananan gashin masu taushi ba a hukunci da su ba a gina komai na hukuncin balagar mutum ko aka san haka a kan balantana a ɗauki hukuncin da kan hau kan wanda ya balaga in an ce azzagabu da yi wa zayin din da gaibin din duka fata azzagabu shi ne suke ce maki sigaru sha'ari wa layyinu shi ne duk gashi kanana da kuma gashi masu taushi ba da cewa hada mazhabu ahmad wa malik wa ahadu qawlai shafi'i wannan maganar da ya gabatar magana ce da mazhabar ibn hanbal suke akai mazhabar malikiya da dayan maganganun al-imamu shafi'i al-imamu shafi'i ya fi su samun maganganu biyu sai sa zaga yana da fatawoyi kadimai da dattu kenan da kuma fatawoyi hadisai wa qala fil akhar a daya maganganu al-imamu shafi'i kenan wannan ga abin da ya faɗa yana tare da su Ibn Hanbal da su Imamu Daril Hijra. To a tabiyun kuma shine yace huwa alamun fi haqqil kuffari dun al muslimiyya, maganar Imamu Shafi'i ta biyu ta gane da yaro musulmi za a iya mashi hukuncin balaga saboda tsurowar gashin mara. Daya fatawar da yake tare da su Malik sai ce haka maganar take. Daya maganar kuma da ya sha bamban da su sai ce ba haka maganar take ba. Idan aka ga gashin mara ya tsuro, to za a iya hukuncin balagar mai gashin in yaron kafiri ne. Haka yake ne. Yasa ya ce uwa alamu ke tsurowar gashin mara alama ce ta balaga fi haƙƙil kuffari, amma a cikin kafirai kawai dunal muslimina banda musulmi. Anna auladul muslimi, domin ƴaƴan musulmi yumkinu ma'rifatu ghulubihim bil bayyina, za a iya gane sun balaga da hujja da dalili. Ma'ana za a iya gane balagarsu ta wata hanya, in mafarki ne tsarin addininmu na musulunci akwai ka'idan da za a iya ganewa, in jini ne ga mace za a iya ganewa, saɓanin su duk babu wannan tsarin. Ana tafiya ne kawai illa masha Allah wa qabuli qawli al-baligh minhu, da kuma amincewa da maganar baligin daga cikinsu, ila shi da kanshi ya faɗa za a karɓa, saboda shaidar musulmi karɓaffiya ce. Amma wani a cikin kafirai ya zo ce ai ya balaga, to ila so yake wasu kuɗin gwamnati kawai, da tafi ba yadda ba. Shaidar kama yarda abin mayarwa ce, shaidar wanda ya haife kama ba a karɓa ba, nan tana kai ɗan yaro haka. Amma in a da'ira ta musulmi ne sai ya aminci, shi ne wa qabuli qawli al-baligh minhu bi khilafi al-kafir, saɓanin kafir. Wani yake magana ta biyu ta Imam Shafi'i kan ya amince nan ko bai amince ba. Wa kana Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa yake cewa da ake ba rabihi bi halin kwata kwata ba a la'akari da tsurowar gashin mara, kama lahi utabaru ghilabu sauti, kamar yadda ba a la'akari da canzawar murya, a ji muryar yaro ta yi kaushi, ta tashi daga muryar yara ya ji ai ta koma muryar shabab samari, ku shi wannan ba a la'akari da shi akan cewa to yaro ya balaga, duk ba a ɗaukar wannan a matsayin abu la'akari. Yana abin da yake cewa waccan fahimtar da su Ibn Hanbal da Imam Daril Hijra da sai Imam Shafi'i da fitoyi suke a kai na cewa aka ga gashin mara ga yaro yana nuna ya balaga, shine Abu Hanifa ce shi a wuri da tsurowar gashin mara da canzawar sautin yaro da kuma waftiraku al'anfu da kuma buɗewar hanci, tushen hancin ya bude ya ƙara girma kenan ya zama na manya. Abu Hanifa ce duk ba sa zama dalili ga balagar yaro. Haka ya faɗi wannan magana kamar yadda الناس كيف أنت جمل الأحكام حتى البلوغ في الغلاد 19 و19 تسورة من قرنود أبو جل دينا فرق شاكين تنجع شرندا بقل واحتج من جعله بلوغا وأن دسك الشرور ورقاش مارا دليل نيجا بلغر يارو سنك فهجا بما في الصحيحين تأدل لكي تجب بخاري لمسلم هذا هجا حديثي إنجل تشيكينا in annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dalle annabi tirada ne cin Allah tabbata gare shi lamma hakka ba sa'ad ibn mu'ad, lokacin da ya hukuntar da sa'ad ibn mu'ad ya sanya shi a matsayin mai yanke hukunci game da abinda ko matakin da za a dauka kan yahudawan banu quraiza, wanda su da kansu suka gada aka cewa aka sashi cikin yadda nabi ya ce to a sashi bai da lafiya ka ce a ce a ɗauko shi. Yahudawa kuwa sun fi karkatattun mutane ne kuma bandararru, wanda duniya yanzu tana ɗan daga hukubarsu, amma kamar ba mu gane ba har yanzu ga su ake jiran a ga sun kawo mafita, wanda ya kamata kuma idan maciji ya sare ka sai idan ka ga tsumma sai ka rika taka tsantsan to amma fa yanzu bacci din ne ya sare mu irin koran nan ma karai amma da muke kwana da kumurci ko muna cewa an kasa samun sauki to annabi sallallahu alaihi wasallam ce to Sa'd ibn Mu'adh yace ya zartar da hukunci akan Yahudawa kuma sai da hukuncin da annabi zai yanke ba ba sai da hukuncin da Abu Bakar da Umar da sauransu ba suna gaba da su masa adalci ba wa kuka yadda da shi ya faɗi abin da ya dace da ku saku a matsayin ku na mujrimai wanda kuma kun yi da mujrimai ne suka ce Sa'd ibn Mu'adh duk abin da ya yanke yace a sake ku in yace ku biya jizya in yace a kashe wani yanki da wani yanayi ko wata ka'ida duk kun suka ce duk sun yarda aka ce to aje bai da lafiya aje a dauko shi to da aka zo aka dauko shi kila ko sun yi tsammani saboda ko wata wantaka ko ko wantaka ko wata alaka ta kasuwanci zai ta duk a sake su shi kuma ruhin addini ya riga ya ratsa shi daga addinin ma ya fi mashi komai shi ne da ya zo ya kalle su ya kalli nauyin da aka dora mashi wata amana ce wanda yanzu nan mutum zai iya cin nasara kuma ta dore har abada kuma yanzu nan mutum zai iya samun tagaro kuma ya yi nadama kila har abada shi ba ne ƙuraiza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Sa'd ibn Mu'adh a matsayin mai hukunci game da abin da ya dace da Yahudawa ba su ƙuraiza fa haka ma bi an tukutara muqatilatuhu sai ya bada umarni yace abinda za a yi shine duk wanda ya isa yaki a cikin su a kashe shi a ce hukunci duk wanda ya isa ya dauki makami ya fita a yaki musulmi a aika da shi lafiya bai da sauran amfani a duniya a kimar mutum ai shine a ce yana da kasa sai ga mutum har mutum amma bai bin Allah wannan mutumin karkashin kasa ya mashi alkhairi in har ba a bada wata oda kashe shi ya mutu da sauki to nan an bada oda yace to duk wanda ya isa daukar makami ya yaki a kashe shi wa tusba zarari kuma a fursunantar da ƴaƴan da zurriyar amma yarda zurriyoyin na zurriyar su zama bayi amara to shikenan sai aka ce to ya za a gane wanda yake tsayayi kaga shine mai wahala shine amara sai Sa'd ibn Mu'adh ya bada umarnin da ayyuk shafa am muntazari yace a ce duk wanda ake duk matasa matasan nan yan kananan yaran nan yan matsakaita wanda ake tsammanin ako hujjiki da girma wannan kamar ana ganin ya daukar makami amma shi abin da yake nufi duk wanda ya balaga sai ce shi layi su taho duk wanda ya zo a daga wandan shi in an ga ya yi gashin mara ya isa zuwa yayi ya balaga kenan a aika shi lahira a huta ko a kalla shi dai ba zai huta ba amma dai a huta da shi faman abbata fa huwa min al-muqatilati duk wanda aka ga ya yi gashin mara ya isa yaki a aika shi lahira wa man lam yunbit kul hika bis zurriya wanda kuma bai fitar da gashi ba shi kuma a hada shi cikin ƴaƴan da za a kursunantar sun zama ganimar yayi sai kai su kasuwa a sayar layi bayi bayi kila ka wuto layin ƴan awaki haka wannan hukuncin ya bayar annabi ya ji daɗin wannan matsayar da ya ɗauka ce wallahi wannan hukuncin da ya yi shi ne hukuncin Allah tun daga sama ta bakwai ka ga yake ilhama kenan wani zai ce mai ilhama ya gama dacewa wanda in yanzu ne zai yi ya ga ai haka a kira ka a ce ka faɗi gaskiya wa idza kuntum fa'dibu walau kana za qurba a tsari na demokaradiyya ka shimfiɗa ƙaryar shine wayewa sun fiɗa ƙarya a ce mace mijin da ya fito ta kara ranar zaɓe ta je ta dangwala ma wani saboda wancan ya fi mijin ta cancanta ba a wannan demokaradiyyar ba ai mijin ta ko fala saddaka wala salla ne shi za ta dangwala ma saboda tukunya za ta yi gwananci lahira kuma dai wannan allama alamu haizu ya ji azuwar talati nan dai lahira suka yi wuta to wannan kuma wai sai cewa mata shawunda kama ka dube da zarkar da hukunci bai kalli alakar su ba wannan hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi daga hadisin Abu Sa'id ne da Khudri Allah mafarkin sarki ya yarda da shi gaba daya haka Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul jihad kima wannan Imam al-Bukhari cikin kitabul jihad kima Imam Muslim cikin kitabul jihad kala atiya daya daga cikin yaran da ya tsallake rijiya da baya shine atiya yace fashakku biya da aka zo kaina sai na shiga cikin wadanda ake shakkun sun balaga ko ba su balaga ba ai wanda da an aje maka shi wannan ya balaga baka da bukatar sai ka duba gashin mara shi baka da bukatar to amma ko dan an zo da shi zace wannan ana shakku wani kuma an zo da shi babu shakka bai balaga ba sai ce wannan amiri cikin fursunoni haka aka yi dai wani aka kashe wani ya shiga cikin fursunoni wani ana da shakku a tsaya a tantance ya fada ɗayan gidajen guda biyu Adi ya ce fa shakku biya sai suka yi kokonto game da ni fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama an yamuru ilayya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni yace ko a duba marata hal ambattu ba'du na riga na yi gashin mara fa nabaru iya fa lam yajidu ni ambat sai suka duba sai sai ga ban yi gashin mara ba fa alhaquni bis durriyya sai aka hada ni da fursunoni yara kanana da za a kwashe su zama bayi sai Allah ya karfa wa garin shi nono sai ya zo ya mutu shi ke ya sha wannan shi ne ya tsallake rijiya da baya saboda da bai tsallake rijiyar nan bai iya fada ila jahannama khalidi da fiha zai ci amma ga yanzu ga shi ya warware wastamarra ala hadha amalu sahaba aikin sahabbai ya shude akan haka haka sahabbai suka ci gaba da tafiya radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bada Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi kataba Umar kuma kataba Umar ila amili sai sayyidina Umar ya aika wa gwamnoni shi kaga tun a cikin lokaci akwai tsari na gwamnoni akwai tsari na jakadu akwai tsari na ministoci akwai tsari na masu ba da shawara ga masu mulki kawai dai inda muka sha bamban mu na mu tsarin ba na kaiwa cikin mintira ba ne tsari ne na gagagari ma su suke zuwa su zaɗa ko za su zo ne wata rana a ware a ce a fita a zaɓi shugaba kowa ma ya fito ƙuri'ar alaran ma ba ta da bambanci da ƙuri'ar ɗan ta'addama to da haka wanda suka fi fitowa da yawa su ne wanda suke so zai ta nasara daga cikin tsare-tsaren mulkin amma wancan lokacin sun zo na duk ba haka ake yi ba ba da wani ɓata lokaci shi Khalifa tun da an yarda da shi mutum ne na Allah mai addini cancanta ta kai shi wurin ko ba wai dan yana so ba ma shi ne zai ce wane ko shura su zauna su ce a ba wane gwamna kana zaune kawai ka dawo gonar ka sai ce ga naɗa ka gwamnan jiha kana gobe ka shirya ka yi rikotin ka ga dai an huta a haka za a ga mutum ya taka a ƙasa wani ya kwana bakwai a kan hanya zai tafi inda aka tura shi gwamna in ya je ya tara su ya ce to shi aka naɗo gwamna ime mubaya'a a ci gaba da gudanar da mulki sai sa suka huta tsarin su za a ga ya fi namu ba ma zai yi wa misali ba to sai Umar ya aika wa gwamnoni shi Allah ta akhudhu al-jizyata ya kai gwamna kar ka karbi jizya ga kowa illa mimman jarat alaihi al-musa sai wanda aka ta gudana akan shi shine wanda gashin marar shi ya tsuro har ya isa aski kenan kaga wancan hukunci na Sa'd ibn Mu'adh da annabi ya buga wa sam ya tabbatar to lokacin khalifancin Umar shine ya tabbatar shi ma ya ci gaba da gudana akai Abu Ubaida al-Qasim ibn Al-Sallam ibn al-Amwan ya fitar da wannan daga Aslam Maula Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ko littafin Sunan al-Amwan shafin shi na 47 ya kawo wannan magana wa zakar al-bayhaqi min hadith ibn ulayya an isma'il ibn umayya al-imam al-bayhaqi ya ambata daga hadithin ibn ulayya daga isma'il ibn umayya daga muhammad ibn yahya ibn hibban
anna Umar rufi'a ilayhi gulamun ibtahara jariyatan fi shi'rihi. Lalle sai na Umar dan Khattabi an daga mashi wani yaro ya zo aka ce aka shine alƙali yayi shine chief judge babban mai shari'a na ƙasa babban alƙali na ƙasa babban limami na ƙasa ba arabawa amma mun sai garabawa ake sai shi babban mai shari'an ka bashi limantin duwa tsewa zai kilifa ya sa Fatiha ga ita gargada sura ta sai dai araba liman din daban kuma ma bai da ra'ayi sai dai ra'ayin shi na kanshi wanda bai da sta shi kuma wanda shike da ra'ayi shi kuma ba ruwan shi da wa'annan ababe na talima kallahu kallar rasuluhu bai kai wurin ba ko ya wuce wurin gida a guje to sai na Umar madan shi na alkali sai aka daga mashi wani yaro aka ce ya amiral mu'minin hada gulamun ibtahara jariyatan fi sha'ri lafazin ibtahara shine wani namiji ya zargi wata mace da zina kuma da shi shine ibtahara din ibtihar a waka yaron ya zo yana yi sai yake cewa ai wance ta taba zina da wata zinar ya ce da shi kuma yaro ne ko ba daga biyu ba kaga tun ba akwai area boy da kwararo boy ma yaro shine aka kawo shi sai wajen sai na Umar ya Rasulullah wannan bayaran ya fa al ikraru aw la min ash-shuhud ba idan ita matar aka kira ta sai ta ƙarya yayi mata kadafi man ta ne ma hakkin ta dai ta mata inda babba ne amma ga shi yaro ne suka ce ya amir mu'mini ya zai fa qala unguru ilayhi sai na Umar ya ce ku duba mara shi falam yujad am bada sai aka duba ko gashin mara bai ba shine fadara anhu al-hajja sai sai na Umar sai ya kawar da haddin a kai shi sai dai aka mai ta'ziri aka ja kunnin shi aka kwankwace shi cewa kar ya ƙara ranar da ya balaga in yi wannan ka zo barar zai san bakwa miya ce kaga sai na Umar sai wannan magana tana gaskata ko ƙarfafa cewa matsayar da shi sai na Umar din ya ci a kai shi ne wancan hukunci da Sa'd ibn Mu'adh ya yi kala Abu Ubayd wal ibtiharu an yakdhifa hadhi nafsihi asalin kalmar ibtihar shine mutum yayi ma wata mace kazafi da yin zina da shi wa yaqulu fa'altu biha kadiba na aikata kaza da ita alhali kuma ƙarya ne yace wa zakara anna Uthman ibn Affan ya ambata daga Uthman dan Affan dundure ne kenan radiyallahu anhu annabi gutiye bi gulamin tarsara an zo mashi da wani karamin yaro da ya sata faƙala kunguru ila muftazarihi ku duba wandai shi fa nabaru fa lam yajiduhu ambata sha'a sai suka duba mara shi sai suka ga bai da gashi fa lam yaqta'ahu inna Uthman bai yanke mashi hannu ba sai dai mashi ta'adiri aka karɓa kayan aka mayarwa masu kaya da kayan shi abin shi ne tanadin shari'a kowane hukunci kowane laifi da hukuncin da ya dace da shi kuma haka Allah ke so sannan hankalin da ke da hankali kuma zai yabawa abu wa dhikra an ibn Umar an ambata daga Abdullahi dan Umar Allah madaukin sarki ya yarda da su yace la asabal gulamul hadda idan yaro karami ya aikata aikin da yake wajabtar da haji faruti baji sai akai shakku a ciki an ya yar na ya balaga ko su ta ya balaga sai sai na bai balaga ba sai ya ra'ayi alin dalama abla yayi mafarki ya balaga ko bai balaga ba to fungur ila anati kawai Allah dan farke kawai ku duba mara shi din yana da gashin mara fa kad balaga din bai da gashin mara fa lam yablu idan fala hadda alaihi illa ta'dil wa fi hadha bayanun a cikin wannan akwai bayani kenan annal ibata alamun adal bulugi tsurowar gashin mara alama ce daga cikin alamomi da ke nuni ga balagar mutum wa ala annahu alamun fi haqqi auladil muslimin wal kuffar kuma tsurowar wannan gashin alama ce cikin abin da ya shafi ƴaƴan musulmi da ƴaƴan kafirai duk dai ne saboda hadisin Sa'd ibn Mu'adh ya take shi ne akan Yahudawa wanda akan shi Abu Hanifa ya gina hukunci ta tun da dai ga hadisin da Bukhari da Muslim kuma ya take shi ne akan ƴaƴan Yahudawa to banda ƴaƴan musulmi amma ka ta abin da aka kawo wanda Umar yayi da wanda Usman yayi da wanda Ibn Umar yayi duka suna nuni ga sai akan ƴaƴan musulmi ne kuma suka yi aiki da waccan ka'ida to tunda haka ne tsurowar gashin mara alama ce ga balagar ƴaƴan musulmi da balagar ƴaƴan kafiri duk dai ne ba bambanci wa ala annahu yazuzu an-nabaru ila auratil ajnabi kuma wannan hadisi sun yi nuni ga halaccin adubi al'aurar ajnabi wanda mutum bai da hurumi lil hajati min ma'rifatil bulugi wa ghairi saboda wata buƙata kamar na gano cewa ya balaga ko bai balaga ba ko kuma wani wannan kallan al'aurar wani haramun ne amma in akwai lalura sai dauko ka'idar ta al-qawaid al-fiqhiyya da ke cewa ad-daruratu tubihul mahburat illa dura ta zo sai ta halasta da abin da yake haramun ne ba kana so a tantance wannan alƙali da yake bada oda sai a je a duba amma ma zakaru ba'dul mutaakhirina yanzu mallan ya tsaya a nan wannan kuma ita ce matsayar jumhur kuma ita ce matsayar salaf kuma ita ce matsayar mutaqaddimuna magabata na kwarai kama daga baya baya cikin mutaakhiruna yace mutaakhiruna waɗanda suka zo ka abin nan din kenan daga bayan waɗancan salaf din khairun nas bi qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna sai yayi wannan magana karni na bakwai bai wa abin da ya fara karni na shida ko na biyar ko na uku yace amma abin da wani sashi na waɗanda suka zo daga bayan waɗancan magabatan suka faɗa dangane da yadda za a duba gashin mar wai annahu yukshaf shi yaran za a yayi ko kuma yukshafu anhu akwai bugun da yazo a haka yukshafu ko kuma yukshafu anhu masu tahqiqi suna hada duka biyu cewa eh akwai bugun da aka samu da wannan anhu akwai bugun da babu anhu wai za a tude shi to idan aka cire mashi wandan ana so a duba shi وَيَسْتَدْبِرُهُ النَّاظِرُ sai shi wanda zai duba shi din sai ya juya baya shi ga yaran an aje shi daga nan yana kallon gabas to kaga ai in a wancan tsarin ne shi mai duba shi kuma sai ya kallo yamma ko dan da ya zo ya duba sai ya bada report eh ambata a ma ambata yanzu a wannan tsari shine shi ma mai dubawar shi ma sai kalli gabas daga nan waya takbilanil mir'ata jami'a sai a zo a da katar miro kaman wannan kyallan katar miro haka ga yaran daga nan ga mai dubawar ta gefen shi sai shi mai dubawar sai kalli mira daga miran ne shi kuma zai gane sakon da dan kai da nita ai da sa mirin da yanzu ma an gama kuma to me bambancin me menene ya gani amira wanda in ba amiran bane ba shi zai gani ba tsitsaye ne tunda dai mirin ba wani na musamman bane za a ce zai koye wani abu ya bar wani abu huwa dai to wai sai ai wai takbilanil mir'at sai su biyin sai su fuskanci mira jami'a wayanburu ilaiha nawe sai shi wanda yake so ya duba marar yara sai ya duba ta madubi bayar lihin bata daga nan sai ya ga ko dai tsurowar abun ko kuma rashin tsurowar abin ko gashin ko rashin gashin ibnu al-qayyim sai ya dubo ya gama wannan riwaya mai rauni yace fa shay'un qalahu min tilqa'i nafsihi duk malamin da ya fada wannan ra'ayin shi ne tsuran ra'ayin shi lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba aikata haka ba wala ahadun min as-sahaba sai da cikin sahabbai bai taba aikata haka ba wala tabarahu ahadun min al-a'immati qablahu kuma wani daga cikin magabata wanda ake la'akari da maganar su ko aikin su a shari'a bai taba aikata haka ba kafin shi to wannan ra'ayi daka duk ba bukatar wannan bata lokacin ba bukatar bata lokaci nan ce to ai kallan al'aurar ai haramun ne yace ai ad-darurat tubihul mahburat sai ne daga cikin manyan ka'idoji guda biyar na al-qawaid al-fiqhiyya da dura tana halarsa haram wanda kuma abu ne sananne mushe haramun ne amma kuma illa dura ta bijiro kuma sai a halarta wa mutum kuma sai ya yace ba tare da yi laifi ba wannan shine al'amari ne biyu dake nuni ga balagar yaro wanda alamar ita ce tsurowar gashin mara sai mala ce faslun fa idza tayakkana buluguhu fa idza tayakkana buluguhu sai dauki haka sai zama fa'idin wani abu ne na daba fa idza tayakkana buluguhu al-imamu ko fa idza tayakkana buluguhu idan balagar shi ta tabbata aka tabbatar da yaro ya balaga to jara alaihi qalamu taklif alqalabin taklifanci ya haukan shi babu zai yanzu duk wani abu da ya wajaba akan kowa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi to da shi a ciki tasihu imani shi ma ya gyara imani shi kuma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini sannan ya san duk wani abu da zai gyara fardu na aini mun ce farilla ta aini shine abin da kai a karan kanka zai maka wajibi akwai abin da wajibi ne a kaina zai yiwa ba wajibi bane a kanka akwai abin da wajibi ne a kanka ni kuma wajibi bane a kaina kun taso tare da mutum ayyukan salla azumi girmama iyaye abin nan ayyuka na ibada hakokin makwabta duk wannan wajibi ne kowa ya sani da kuka taso kai sai ka shiga harka ta kasuwanci shi kuma sai ya shiga harkar aikin gwamnati sai da shi ya zama tilas ya je ya karanta ka'idojin aikin gwamnati kai da kake aikin gwamnati ke shi kuma da ke kasuwanci ya zama tilas ya je ya karanta hukuncin kasuwanci dan kai kada ka ci suhutu shi ma kada ya ci suhutu amma kai da baka kasuwanci wala ce tilas kai ma sai ka je ka yi bincike da nazari da fasakwasai na addinin musulunci game da harkar kasuwanci ba kawai kunce guntan saye da sayarwa ba da canji da kake da karbar canji da kake yin kayan sayayya kudin wannan ka san su shikenan kuma ba su da yawa shikenan ya ishe ka rayuwa amma kai da zurfi ba shine aka dora maka abin da ya zama tilas ga kwalkwale shine hukunce hukunce na aikin ofis da aikin gwamnati wanda za ka malam musulunci sun sama da shekara 500,000 duk sun yi rubutu a kai kunce-kuncen kaza har yajin aikin nan da yake akwai malam musulunci sun yi rubutu sunan shi al-idrabu hukumul idrabi fi dawil kitabi wa sunna ko kuma fil islam hukuncin yajin aiki a musulunci za ka sha mamaki da ga wani yake ta faffaka bai karanta ko ɗaya daga cikin ɗaruruwan littafin da aka wallafa ba an biya su kuɗi ba su yi aiki ba an biya su kuɗi sun ci haram ya kamata ka nemo dalili matsala ce kai lafiya akwai wanda suka ce in kuka yi yajin aiki gwamnati ba ku yi mata aikin ta ba kuka daidaita a yajin aikin in ta biya ku wannan kuɗin ba za ku karɓa ba akwai masu wannan fahimta cewa kenan aka ba ku sai ku ce ba mu yi aikin ba akwai masu fahimtar cewa kuma za ku karba ba banza ta sa kuka yi yajin aikin ba akwai laifin bai biyan na ɗaya kenan na biyu akwai abin da ake ce mashi al'ada urfi kenan urfi a tsarin ita gwamnatin kafin kuyi aiki ta ki biyan ɗaruruwa sanyi cikin shekaru 20 ko 30 kuma an biya su yaushe aka canza urfin daga kanku aka ce an daina biya za ga wata magana da ake yi wa maimaita adatul baladi kasfin naji duk da ba gaskiya ba ne al'urfin da ya fi in ka ce al'urfu shi ne al'ada ita ce abinda mutane suka taso a kai kuma babu wani hukunci na shari'a da ya hana abin ko ya yi umarni da aka fi shi to in kuka samu ta yadda wannan al'adar kuma al'adar ba ta jawo wata ɓanna a cikin mutane sai a aikata misali kawai sai ka zo sai kuka aurar ma da wani mutum yarku a wata jiha kuna zuwa sai kuka ga gidan ba katanga kawai ƴan ɗakuna ne ga ɗakin ta nan na kamata yi sa'a yana kallo babban titi aka ce katanga ba ga jayi mu nan ba a katanga don kuka je kotu kun aurar mashi da ya can mu garin mu sai an yi katanga da zaure da kofa da security waya saboda mace al'aura ce a ba ta kariya duk ku gama bayanin gargare sai haka ne sai a kira su ku annan garin a al'adar ku ana wa gida katanga ji mu al'adar mu bai to kun fada anan yanzu al'ada ta urfi ya ci yanzu dole sai dai ku kirgo kudin ango ku mayar mashi ila har da riba sannan ku dawo da ku kuma ku hakura ku baro ta Allah ya kiyaye gaba urfi kenan na ta bada misalla nan ko yanzu kawai kana sauka a taba sai yace ban kudi na kace ai na baka ta baka bani ba na baka baka ban ba na ba kuka yi ta jayayya aka je kudi kai ina shaidar ka bayar ba shaida kai ina shaidar bai bayar ba ba shaida kawai abin da alkali zai ba fata lokaci me tace al'adar hawa mashin a Zaria biya ake tsadda za a hau ko ku sayan sauka ake biya kawai ya isha alkata shi kawai zai hukunci sayan sauka ake biya ko sai to kai da ta ba mai waye sai ni sai da muka sauka bisa al'ada na ce yaba sai ce ya ban tsadda zai hau sai ce malam sake biyan shi in ma ka biya ta anje lahira a jiya ka to zaka ga kuma sai mun jalle dogara yayin wani dogon rubutu akan hukuncin cin albashin yajin aiki bincike ne na ilimi mai kyan gaske da wa'incan mallake wallaka da kai bayan kana aikin gwamnati duk sai ka karanta wa'annan babuka in kai yajin aiki aka biya ka zai ka makale ka tato ga fatawar da aka bayar sai ka kalmace in kudin ka in wani ya ce haramun ne ka bashi da molanka da kayayyakin kuma ya ise kawo littafi inda abun dai Allah tafi yake turowa sai ya faɗi shi kuma nashi mujalladi na nawa eh yanzu ce no work no pay kila sun canza al'adar kenan to in suka rike wuta akan sun canza al'adar sai a hakura to ana ba za su biya ba ma kenan amma ne abin nake winta za a gama wannan turancin kuma a zuwa biya to amma in ta rike wuta ta ce ba za ta biya ba saboda ta canza al'adar kuma daga kan na yanzu duk wanda ya yi a nan gaba ba za a biya ba to shi kenan sai a ce to a tafi a haka sai dai da karar musulunci ake gwamnati za ta faci saboda abinda aka yi wa ma'aikatan jami'o'i akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa bi ta da kulli ne mu mun yi yaji aiki muka yi wata biyu kuma ana biyan mu su kuma watan da suka shiga watan aka rike research institutions har yanzu yajin aiki suke wata na 11 kuma ko watan da ya wuce an biya su National Library watan su na 11 kenan suna yajin aiki kuma ko watan da ya wuce an biya su ma'aikatan majalisa sun yi yajin aiki kuma watan da suka shiga da wanda ya biyo bayan shi kuma an biya su su wannan me yasa aka rike gwamnati kawai za ta bada wannan amsar darta so inda muna dan jin haushin su ne zake zuwa jin haushi ba tradition bane ba traditional ba al'ada bane eh dama shi yasa muka ce al'ada ce ba wani ta dokar da sai dai kawai gwamnati ta amfani da ƙarfin mulkinta ta ce ba za ta biya ba to in ta yi amfani da wannan ƙarfin mulkin to shi kuma shari'a ce za a ci gaba da shi kowa ya san yadda ƙasar take za a iya tasa shari'a har a shekara 30 kuma a ce a biya lokacin baban gida ne ko ya taɓa korar wasu ma'aikatan jami'a University of Ilore sai da aka shekara wajen 30 ana shari'a kuma a ƙarshe suka kayar da gwamnati kuma gwamnati ta ce a mayar da su kuma daga ran da aka kore su zuwa ran da aka mayar da su shekara 25 a lissafa salarin su a basu kuma dole haka aka yi an je kotun Allah ya isa daga ita surunci ya kare gwamnati kuma ta yi saranda ta ce ta yadda aka kirgo aka ba su wanda kuma shine ba a so a kai da aka dai duk harkar da mutum yake ciki sai dai karanta ta sai ya san hukuncinta shikenan sai ya sami sauki to yace idan balagar yaro ta tabbata duk wani hukunci hukunci na wajibi na farzu ainin duk sun hau kan shi za a tura shi makaranta tun kafin nan abinda ake so ya san hukunci hukuncin kafin wannan gabar wa sabata lahu jami'u ahkamir rajul duk wasu hukunce-hukuncen da suka wajaba akan babban mutum sun wajaba akan sabon balaga salla azmi wa gashinin ibadu da dama yace summa ya ahudu fi bulugil ashad sannan zai ci gaba shi yaron da ya balaga kenan ai yanzu ana maganar sabon balaga ko to daga nan yaron zai ci gaba ya shiga ya wannan ya akudu ya sharahu fi bulugil ashad ya har yi ta tafiya har ya zama cikin manyan baligai wanda suka girma suka manyanta shine al ashud qala az-zajjaj al imam az-zajjaj yake sharhi na wannan matsayin shi na gwani a harshe yace al ashud min nahwi 17 sana ila nahwi 40 yaro na zama cikin al bulugul ashad tun daga shekara 17 wanda nan ake tsammanin balagar shi har zuwa shekara 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 hakorin hankali ya hudo mashi kenan aka yi fata wannan magana shi ibn al-imam az-zajjaj a cikin ma'ani al-qur'ani wa irabu wa ma'ani al-qur'ani wa irabu mujalladi na 4 shafi 442 yace wa kana ibn abbas fi riwayati afa'an al-ibn abbas ya ce cikin riwayar afa daga ibn abbas din sai al-afatin talibi ne na ibn abbas yace al-ashud al-khulu balaga wa huwa ikhtiyaru yahya ibn ya'mur wannan kuma shine zabin babban malamin luga yahya dan ya'mur wa suddi da imamu suddi wa rawa mujahidun anhu 33 sana yaro ya kai kaiwa al-bulugul ashad mai da mujahid ya ruwaito yake cewa shekaru ne 33 akwai inda yazo 36 sana akwai bugun da yazo a haka wannan 30 din ita ne aka samu kuskure yake ga 36 sana yace waru ya anhu aidan 30 kuma an ruwaito shekaru 30 din ma kenan al-bulugul ashad yaro kai kololuwa ta balaga sai ya kaiwa 30 ko 33 ko 36 wa qala az-zahhak al-imam az-zahhak yake cewa 20 sana shekara 20 ne wa qala muqatil 18 al-imam muqatil yake cewa shekaru ne guda 18 wayannan maganganun mutum zai same su a cikin tafsirin tabari da tafsirin al-imam al-bagawi da tafsir na ibn abi hatim da kuma ma'anil qur'an da al-imam an-nahhas wa qad ahkama al-azhari tafsir al-lafz al-imam al-azhari a matsayin shi na gwani a bangaren luga cikin littafin shi tahzibul luga al-imam al-azhari a mujalladi na 11 shafi na 266 yace lokacin da yake fassara wannan lafazin na al-bulugul ashad fa qala bulugul ashud yakunu min waqti bulugil insani mablagar rijal ila 40 sana yana farawa ne daga lokacin da yaro ya balaga ko ya kai matsayi na manya ya balaga kenan ya shigo kwaryar manya har zuwa ya kai shekaru 40 hatta idza balaga ashuddahu qala fa bulugul ashud mahsurul awwal mahsurun nihaya ghayra mahsuri ma bayna dhalik wannan bulugul ashud din yana da farkon shi kayyadadde shine ya zama shekara 17 ko 18 ko kuma kawai kace balaga kuma yana da karshen shine shekara 40 zai zo mana da lissafin in an kai 40 an shiga kuma wani fage na rayuwa da samun horewar Allah da dama daga gare shi fa bulugul ashud wannan balaga ta kaiwa makura martabatun bainal bulugi wa bainal arba'i tana farawa ne daga sadda aka balaga har zuwa shekara 40 abinda yake kafin balaga ba shi a cikin bulugul ashud abinda yake bayan 40 an wuce bulugul ashud an shiga shekaru kuma na sirci dan taka ko girma wa ma'anar lafza ma'anar wannan lafazin min ash-shiddati daga karfi ne wa hiya al-quwwatu wal jalada shine ya ce ƙarfi da maza-maza mutum ya zama kankarfa wa shadidu abinda yake cewa ash-shadidu ar-rajulu al-qawi da ƙarfin mutum mutumin da yake da ƙarfi fal ashuddu, to in an ce al ashuddu shine al quwa, ma'abucin karfi, wanda daga balaga kuma zuwa 40 ne nan ne karfin ya kare, kin zaga yana aikin da zaka yi mamaki. Qala al farrahu, al imam al farra wanda shi ma babban malamin addini, babban malami na harshe, wahiduha shaddun fil qiyas, in ka ce al ashudd jami'i ne, guda ɗayan shine ashaddu, walam asma laha bi wahidin, ni ban ji suna kiran guda ɗaya ba a haka, shi yasa yake qiyasi ne ba sama ba ne, bai ji Larabawa na faɗar ɗaya ba, amma shi a wurin shi bisa ƙa'idojin qiyasi yana ga dalili. Qala Abul Haytham, Abul Haytham yake wahiduha shiddatun ka ni'matun wa an'am, guda ɗayan ashud shine shidda, kamar da aka ce ni'matun da an'am, fa kafaru bi an'amillah, ala an'am shine jam'i na an'imat, fa qala ba'du ahli al-lugha, wani sashi na masana lugha suka ce wahiduha shuddun bi dhabbi shi, shuddun da yi wa shinin din zamma, fa qala akharuna minhum, wasu daga cikin masana lugha suka ce huwa wasmun mufrad, suna ne mufrad, kal anuki, kamar yadda akan ce dalma, in ka ce al anuk dalma guda daya, dalma da yawa, walaysa bi jami'i, ba jami'i bane, suna ne daya, amma wajen ta'amulin ka da shi zaka yi mu'amalar ka a jami'i. Haka huma ibn al-ambari, al-imam ibn al-ambari biya haka yito wannan maganganu a cikin littafin da ke wallafin shi, shi ma al-imam al-ambari dai ne daga cikin manya-manyan masana lugha, shi al-imam al-azhari a cikin tahdhibul lugha ya haka yito wannan maganganu a wancan mujalladi na 11 shafi 266. Haka ma'ana al-quran shi al-imam an-nahas a cikin mujalladi shi na 5 shafi 164. Haka ma'ana al-Qur'an wa irabuhu na al-imam al-Zajjaj a mujalladi na 4 shafi na 142, duka sun kawo waɗannan maganganu. Tun ba ta da ilimi kawai su jawo wannan, amma in ka faɗa mutum kawai al-hudubul ashud daga balaga zuwa 40 ka yi mun gane, amma dai dan a kwalkwale har lafazin ma bi su ke. Yace faslun wani fasal kuma ba da 40, yanzu an taho yaro ya balaga har ya kai shekara 40, kaga duk wani an zari kam an yanke mashi, hatta idza balaga ashudda wa balaga 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tarda. To idan mutum ya kai shekara 40 kuma ba da 40, sannan bayan sallaka shekara 40 ya akhudhu fil nuqsani, daga nan kuma sai a fara rabuwa, kuma radanna wa salat safili na ta fara zuwa, ko mutum ya sani ko bai sani ba, to abin tambaya anan, idan mutum ya rage shekaru da wani Allah zai aiki na takarda ko na hakika, ai ba ruwan Allah ne takardar nan, kai ma na takardar wani lokacin aje suka ke yi, ai na hakika ko ba da kalandar Bature ba. Bittan shekara 38 da wata 8 za ka samu galiban, ko da wata 9 za ka samu ya kai 40. Shekara 38 da wata 9 a kalandar Bature, ko ɗan 40 ne a watan Musulunci, kuma an zo gaba. An zo gaba. To mutum na kaiwa 40 ya kuzu filin kusani sai fara raguwa. Wannan raguwar ba wai a lafiya ko a ciki, kusan a komai na rayuwa. Wa za'afi da kuwa ala tadariji, sai karfin shi ya fara rauni, amma kuma a hankali cikin hikima ta Allah. Ba wai kawai zai kwanta bane yau shekarar shi 40 ba kwana ɗaya, kawai gobe da asuba kuma shekara 40, tibi 40 da kwana ɗaya, wai kawai sai a ji ya kasa tashi akan gado, idan kama shi an manyanta, a Allah ba haka yake yi ba, a hankali yake yi. Ai baka san sanda karfin ya zo ba, in ka samu dan dambe wai yaushe ka samu karfin damben nan, jabe sani ba, a hankali aka dan riga diga mashi ana kara mashi har ya zo gabar, za ka kuma za a fara janyewa, ana janyewa ana janyewa, in ga mutum na tafiya da sanda yaushe ya fara jin yana bukatar sanda, jabe sani ba, shi ma bai sani ba, kuma kaga ce a dare dai Allah yake hankali yake kama akada fi ziyadatiha ala tadari kamar yadda karfin mutun ya riga tsaruwa lokacin da abin nan ala tadari a hankali a hankali karfin a hankali a hankali a hankali a hankali ba za ka ga yaro ya dan fara dafa kujerar dakin shi yana mikewa ba wai kuma ko duka ganshi sai fa ka ganshi yana dan dafa kujera yana faduwa ko ka gode kuma sai ka ganshi yana sai salla alai ba zai yi ba sai dai a ce ya fara mike yana faduwa sai yanzu ya fara mikewa baya faduwa in ya mike baya iya tafiya sai dai ya mike ya tsaya a wurin ya dan fara tattakawa yana rarabawa yana shashshafa kujera yana binta har wata na ga ya dan fara sakiya ita kabbara ko taji ko murna har wata na ga hango shi yana gudu har wata na ga yana sauke buhun gero eh wata da za ga in kaje masu sauke lodin da za ga karfi ka an shari'a to wannan mai sauke buhun geran ka dauki address din shi shekara 20 ka koma buta shi sai ya rike mishin bai ta buta an wuce kamar ba a yi ba kamar da suka sauke buhun gero da buhun yaji ba yanzu duk karfin ya kare to haka rayuwar take kana Allah ta'ala Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yake cewa Allahu allazi khalaqakum min dha'f Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni kowane yaro aka halicce shi rauni mage ma ne da cinye mutum ba mage aka yi saka da cinye jinjiri saboda dan kara rauni thumma ja'ala min ba'dhi dha'fin quwwa sannan Allah ya sanya karfi bayan wannan raunin shi dan lafufin yaron nan bayan shekara 20 shine zaka ga yayi shirjeji yayi karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sannan bayan wannan karfin sai kuma Allah ya sanya rauni sai ya hada shi da kurkura kuma haka Allah ya tsaro inda babu wannan matsala to shine sai an shiga aljanna kaga kenan wannan tsarin da Allah ya yi mana ni'ima ce mu ga musulmi da in muka fahimce shi zai taimake mu mu yi aiki da mutum yana da rauni ya zo yayi karfi raunin ya tafi kuma rayuwar ma gaba ɗaya fa haka take wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka Allah ke juya rayuwar yau gare ka gobe ga dan uwa haka rayuwar take tafiya shi yasa an ka same dama kai aiki da ita ka'idar farko kenan sannan kar ka wulakanta kowa a kanta in ka wulakanta wani Allah zai iya karba ya ba wancan sai karba ya ba wani mai mulki kar ya wulakanta kowa nan ta fi sauki wanda ya zazzaga a baya ya zo ya karba kujera so nawa nawa ga suna a siyasance wanda aka rena mawar ya zo shi zai ci zaga wata na shi za a hango yana juya gwamnatin da kasar gaba ɗaya ko jihar ko wani mukai to kar mutum ya wulakanta kowa ma da yake cewa fa quwwatuhu baina dha'afayhi yanzu karfin mutum yana tsakanin rauni guda biyu ne yanzu dan adam yana da rayuwa kala uku gurgudan wannan aya yana da rauni da karfi da rauni ka duba karfi ɗaya ne kan kuma a tsakiya a tsakiya in ka lura shi ma akwai darasi wancan shekarun raunin ka fi buƙatar kayan more rayuwa amma ba abin morewa ba ka da ƙarfin nema wannan tsakiyar kuma daga balaga zuwa 40 a lokacin ne ya kamata ka huta sai za a yi azhar a tashe ka ba zuwa gona ba zuwa shago ba zuwa aiki to amma ba in kai wannan kuma za a ce maka ba abinci a wannan shekarun ne za a ga kai ne huta kai ne noma na rani da damina ba ka Lagos ba ka Maiduguri ba ka birnin Kebbi ba ka Dubai ba ka America ba ka Australia haka za ka yi tsawo sai ka yi 40 ɗin kuma ka tara komi ya ji banda tsiya sai likita ya ce banda kwai banda nama banda hanta duk kayan daɗin sai ya hana ka sai a ce maka amma za ka iya shan yakuwa ai sai yakuwar ma da ita aka bari ka sha kana yaro ga tana bayan gari sai a ce eh tafasa ma na da amfani duk sati ka yi sha sau biyu sai man zaitun ka rika shan cokali biyu su ba za ta maka lissafi tun mara dadin za yi ta maka lissafi kuma kana saba dokar likita zaka sheda kace kuma zaka cika za to banda bawon banda waye wasu dai sharuda in kai wulakanta su ka ji dishi ku kaga gabar jin dadin ba za a ita muke wahala gabar da ya kamata a ji dadin kuma jin dadin ba zai yi ba ko dai ba abun ko kuma da abun likita ya hana ko kuma rayuwa ma ta hana dabi kenan akwai darasi karfin mutum yana tsakanin rauni ne guda biyu ina ga wannan ba zai iya gama shi ba ko sai dai mu bashi yi su sai mu dawo kan Allah ta'ala Allah alladhi khalaqakum min da'af dan darussa ne masu yawa ciki da kuma ababe na lura wanda za su taimaki mutum imani shi da kuma kyakkyawar alakar shi da Allah ta tsara kwari kuma ta yi rauni to ai kokari a farfado da ita dan aga an daidaita da shi dan dacewa da gidaje ne ni'ima da ya tsara daga wanda suke mishi a Allah ya sa mana ciki wa alaikum assalam wa rahmatullahi na shi yaron zai gudu uban na buƙatar taimako shi kuma yaro ya zo gabar a tarbiyyar addini ita ce farko in ya samu in yara ya samu tarbiyyar addini to zai taimaki hakan zai taimake shi ya fahimci cewa ya zauna ya kula da mahaifin ko kuma ya gamsar da shi ko da ya tafin ya zamana ba zai yanke alaƙa ba to in aka samu haka shikenan maganin wannan abun kuma shine kawai ai auren da wuri shi ya zamana tazararka da ƴaƴanka kar ta yi yawa ai yanzu ko kai ka dauki biro zaka iya zanawa daga wani lokaci ne zaka fara buƙatar taimakon ƴaƴanka ka ce ma daga 50 ko to shikenan daga wani lokaci ne to shi kuma ɗanka ya isa a ce ya yi iya sana'a ya kidu zai iya taimakonka shi kuma lokacin da ya zo kila 30 ko to kenan tsakaninka da ɗan shekara 20 sai ka aure da shekara 19 sai ka haifi ɗan farko a shekara 20 to wannan formulan za ta fita kenan amma sai da ka kai 45 sai ka yi aure sadda zai kai 30 kai kuma 75 haifar mata biyu ka nike jin haifar 30 da mutu to ka calculation din ba zai fita ba dan dama dama in mata ka aura akai sa'a suna da taulai sai sai ta maka iltifati suna wai gowa ana wurgo baba amma in ma hakan ba ta faru ba to a ba yaron tarbiyyar addini in ya samu tarbiyyar addini to ko da ya tafi nema ba zai manta da mahaifin ba duk abin da zai yi zaga yana waiwayar mahaifin yana kira da yake da bukata ya kaza ya kaza ya kaza tarbiyyar addinin dai tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am ko kuma ka rubuto din za ka iya tuna su ko to da za ka rubuto dai sai mu ga lokacin da za a bayar sai a sai a amsa za ka iya rubutuwa ko juma'a sai ka zo da su juma'a ko kafin juma'a amma sai ku kida da wata emergency ko guda ɗaya ba to inda wata emergency ko kwaya ɗaya sai a yi Eh bismillah. Eh. 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 Obalana. Wadannan biyun na ƙarshen suratu Ali alayhi sallahu ya hakama laki da ƙarshen suratu Musa wa tabbata ba ma wancan na al-qiyama subhanaka fa bala to shi ne ya tabbata din yana fadar haka da ka mutum shi ma in yazo ƙarshen zai fada amma wancan guda biyun na tin da mulk su wa tabbata ba da ta sun shahara ana fada amma kaidojin addini abin da ya tabbata da shi yake yi al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitawmi kamar yadda Imam Zahabi ya fada a wajen shi na aqida kuma kawai tun biyun da kawo na karshen nan su mutum ba dai in ka kai karshe kawai zaka ci gaba ne sai kai basmala ka shiga sura ta gaba in ko mutum ya tsaya kenan to shikenan yana da wasu addu'o'i da zai yi kamar yadda aka saba sai addu'o'i shi sai ya tashi amma sai ya koyi waɗannan zikirori ba saboda ba tabbata a ingantattun asari ko hadisai daga sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya samu dace subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.